Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alfa Radio. Za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 20 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu magana ne akan mata a siyasar Najeriya.
Haka yake Amina, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ta tattauna da mata da ke taka rawar gani a siyasar Najeriya. Sannan za mu ziyarci filinmu na Kwalama.
Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakilin sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tattauna da mata 'yan siyasa akan irin canjin da za su kawo idan sun samu dama a Najeriya, musamman akan al'amuran da suka shafi mata da matasa.
To sunana Honorable Aisha Tijibiru Doku, Gimbiyar Doku, memba mai wakiltar mazabar Doku da na fada, na fito daga jihar Gombe, Arewa maso gabas.
Na'am.
Kan Najeriya.
Na'am, kun yi magana akan muhimman batutuwa da suka shafi yadda za su kawo ci gaba a kasar nan, musamman ma ta bangaren ilimi da sauransu da shigar da mata cikin harkokin siyasa. Ku zaki mana ƙarin bayani akan abin da zaki yi na daban a majalisa ta 10 idan Allah ya kawo ki.
To alhamdulillah, na farko dai insha Allah, in Allah ya dawo da ni, na san muhimmancin ilimi. Saboda harkar ilimi ita ma zan ce in ana gado ita na gada, tunda kowa ya san mahaifina akai yake, har ita ma mahaifiyar ta ba kan karatun addini akai take. Ni ina so 'yan Najeriya ba mazaɓata kaɗai ba su gane cewa harkar ilimi ita ce harkar da za ta kawo ci gaba wa ƙasarmu baki ɗaya. A daina ganin cewa yara da yawa sun yi karatu yanzu ba su samu aikin yi ba. A'a, a yi karatu sannan daga cikin yin karatun nan za a samu dama da za a samu ayyukan da za a yi domin a aiki, ayi aiki da ilimin da aka samu. Amma idan muka kasance a jahilci komai na rayuwa, zai zamanto harkar rayuwa, in ma ta farkin tattalin arziki ne, harkar lafiya ne, harkar zamantakewa ne, duk ba za mu yi shi yadda ya kamata ba. Shi yasa nake ga muhimmanci na farko zai kasance ilimi, na biyu ma zai kasance ilimi, na uku ma zai kasance harkar ilimi. To na uku zan dan sa bambanci kadan saboda in bada muhimmanci kan ilimi ya'ya mata. Ya'ya matan nan su ne a za su kasance iyaye gobe. Idan mace ba ta da ilimi, ba za ta iya tafiyar da gidanta ba, za ta iya tafiyar da 'ya'yan da Allah zai bata ba, ba za ta iya kuma taimaka ma kanta ba ma balle har ta iya taimaka ma wani. Ni ina so a gane wannan muhimmancin, domin harkar ilimin na kada mu ce mun barwa gwamnati kadai. A'a, kowa ya shigo cikin al'amari, da ni da ke da ku da iyayen mu sarakuna, duka a shigo kamar yadda aka saba a ba wa ilimi muhimmanci tun daga ilimi na bai daya na ƙasa, wato basic education, ya taho har zuwa sama. To idan muka yi haka, insha Allah za mu gyara al'amarin mu.
Na'am, a matsayin ki na wacce ta kware a siyasar Najeriya kin shafe sama da shekaru 10 kina wannan siyasa, baya ga bangaren ilimi zaki yi wa Arewa na daban?
To gaskiya ina so idan Allah ya bani dama yadda muka bari masana'antun mu duka suka mutu a arewa shine babban al'amarin da ya kawo mu cikin wannan hali na kakanikayi domin muna da masana'antu tun daga na gargajiya har wanda aka zo gwamnatoci suka zo suka yi kullun ina bada misali a sharaka akwai kamfuna da a Bonfai a Kano akwai kamfuna da yawa in ka taho a arewa muna da kamfuna na audiga muna da har kaiwa waje muke yi man shafawa yanzu sai an siyo mana an kawo mana daga waje wannan abu yana bani takaici to shi yasa AM suka rasa aikin yi ai ba wai yadda zamu yi da su bane a saboda babu masana'antun nan ni na farko tukuna ina so mu dawo da masana'antun mu na arewa idan muka dawo da masana'antun mu zamu inganta abubuwan da muke yi kamar yanzu zani da a Kaduna kamfana nawa ne da in kika fara irga su da suke sarrafa auduga domin su yi mana zani hatta uniform na soja uniform na police na ƴan makaranta duk yanzu babu su sai an tsallaka wai an je Benin Republic an je Togo sannan a je a siyo yadi da za a dinki na uniform wannan abu yana bani takaici ne ni ina ga abin da zamu yi kenan in Allah ya dada da mu a arewa kam mu farfado da masana'antun mu yanzu kamar a jiya ta Gombe da ake tumatir ake noman tumatir har ki zo ki ga gari guda a lokacin damuna yana warin tumatir saboda an rasa ya za a sarrafa tumatir din nan saboda aka sai a bashi ya lalace ka ga wasu kasashe can suna nema wannan ya shi ma da Allah ya ba mu shi wasu kasashe sayan sa suke duk rashin masana'antu ne ja mana da in za mu samu yadda za mu yi mu dawo da masana'antun mu domin mu dauki ƴaƴan mu nan masu dimbin yawa mu samu musu abin yi su samu da za su rike kansu har su rike mu gobe don saboda ai dan lokaci kadan muke dan jira su ne shugabannin gobe insha Allah
na da karshe magana akan yadda za a ba wa mata wuri a cikin siyasar Najeriya makamai daban-daban kai ya zaki tabbatar da cewa kin ba da gudunmuwa ko ta kuduri ko ta wasu hanyoyin da ba mu sani ba ko kina da su
eh ina da niyan kawo kudurin da yanzu ba a fuskanci abin ba amma a majalisar duniya sun riga sun fahimci abin sun ce duk inda mace ta fito takara to ba jam'iyya za a duba ba a zabe ta to ni ma ina da ni Allah ya dawo da ni zan kawo wannan kudurin a mai da shi ma doka sannan na biyu kuma ina so in kawo kudurin da in za a zabi shugaba to in shugaban nan ya kasance namiji to mataimaki ya zama mataimakiya ta zama to mace ko a ina ne ayi wannan doka ana yi a kasashe mun je mun gani a nan Senegal mun gani a Sierra Leone mun gani a Rwanda inda aka ba mata ma kashi 67 su ne ma a majalisa to saboda haka me zai hana mu Najeriya da muke da yawan mata ana hasashen ma mata sun fi maza yawa me yasa ba za a yi mana haka ba sannan kuma dokar kasa ta ce a ba mu dama me yasa ake tauye mana wannan haƙƙi to wannan kudirin guda biyu gaskiya ina da niyan Allah ya dawo da ni zan yi tsayuwar daka ba wai kawai in kawo kudirin ba a'a sai na bi shi kudirorin na dukan sai na bi su sau da kafa in ga cewa na kai ga har shugaban kasa ya rattaba mana hannu akan insha Allah
na'am wannan shine na karshe dai karshe
insha Allah insha Allah
na'am ya za ku hada gwiwa da sauran mata ƴan uwan ku musamman ba wai za ku yi la'akari da jam'iyyu ba a ce saboda wannan tana PDP ina APC ba za mu hada gwiwa wata aiki ba ya za ku kawo
to shi ai in ka shiga majalisa dama daga ka shiga zauren majalisa to babu maganan ma jam'iyya in kana cikin zauren majalisa kai dan majalisa ne to saboda haka idan Allah ya kawo mu mata dole ne mu fuskanci rayuwa mu fuskanci gaskiya kuma mu san cewa fa ba mun zo bane mu duma mu kujera mun zo ne mu yi aiki kuma yadda zamu tallafa wa mata ta kudirorin da zamu kawo domin mu tsaya tsayuwar daka cewa mu ga cewa dokokin nan sun kasance mu a mata zamu samu dama daga sama har kasa a mu shiga a dama da mu wurin harkar mulkin kasa
na'am mun gode
bare da mun da tambayar ita yanzu kun kawo cewa akwai wani kuduri da za a kawo na kafa wata hukuma da za ta na hukunta masu taka dokoki na zaɓe a lokacin zaɓe wanda ya lamari mikin
to alhamdulillahi wannan kuduri ne a yanzu haka muna so ta zama to doka ita hukuma ce wacce muke so a kafa wanda ake ce za a ce mata Electoral Offenses Commission wannan hukuma ita aikin ta kawai za ta yi hukunci ne akan laifuffuka na zabe nan ba wai lokacin zabe kadai ba a'a kafin zabe yanzu kamar misali in an zo mitin na zabe ka zo ka tada hankali to wannan hukuma ta hukunta ka lokacin zabe idan ka zo ka ci zaka tada hankali wannan hukuma za ta hukunta ka bayan zabe za ta hukunta ka domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba mu hannu wato electoral act din nan ita kadai ba za ta da kawo mana demokradiyyar da muke so ba amma idan aka hada da wannan hukuma ta ladabtar da ƴan Najeriya to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so nan ba da dade ba za mu zo mu bayyanar wa jama'a su zo su ba mu shawarwari wato za mu yi abin da ake cewa public hearing wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri sai kai domin ka ji ra'ayoyin jama'a gabaki daya kungiyoyi masu zaman kansu ne hukumomi ne mu ma ƴan takarar kanmu in kana da abin da zaka bayar duka muna gayyata a zo kowa ya bada ra'ayinsa sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu zayyana da shi mu dawo wa majalisa ta duba ta ga me za a tsame sannan ayi kokarin kaiwa shugaban kasa insha Allah muna da wannan niyya
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Sunana Dr. Ambassador Aishatu Suleiman. El Jami'a Azib.
Kana da yake gaban mu shine yadda kuma ta zan fada karfi da karfi koda da bambancin jama'a. Wajen tabbatar da cewa kun samu gurabe a cikin gwamnati. Menene zaki na daban idan Allah ya baki sanata a Najeriya?
To, insha Allah idan Allah ya ba mu wannan dama. Saboda fadi naka yi na Ubangiji. Idan Allah ya ba mu dama muka hau wannan kujerar sanata da ikon Allah abinda muka saba yiwa a baya kamar tallafawa ma mata da matasa zamu ci gaba da yi zamu yi fiye da haka ma saboda ni ina da babban kungiya da nake tallafawa ma mata da matasa akan muka kokarin mu yi training din su saboda duk inda muka san cewa nan ya kamata a ce ga abin da ake yi a gwamnati yanda dai na faɗa a baya idan gwamnati ya zo aka ce ga abubuwan da ya kamata a yi muka shiga mu yi kokarin cewa mu fito da shi mata na su amfana to kin ga kamar bangaren ilimin nan sosai abu ne da idan muka je wurin nan za mu sa in ma akwai an kafa dokan da za mu sa ta yi tasiri sosai a bangaren ilimi saboda idan aka duba malaman makaranta aka duba su yadda ya kamata wallahi ba karamin ilimi za a karatu za su koyar ba to duk saboda a ce su ce suna so kamar yanzu wata nawa kenan universities ma na Najeriya suna yaji aiki yaran mu wasu su ya kamata sai sun gama su service suna gida har yanzu ba su ga abin nan ba to amma aka dube su me ya kamata a yi masu saboda su ne fa teacher yana nan tun shi zai koyi ma yaro karatu har yaro ya zama shugaba mai zo ya shugaban kasa shi yana nan yana teaching din nan to sannan kuma a ce ba za a duba su da kyau ba ai kaga ba bai yi ba amma in Allah ya bani dama na hawuran nan zamu in ma akwai tsarin zamu karfafa wannan dokan ayi tasiri saboda a duba su saboda idan yara suka yi karatu gaskiya za mu samu relief da yawa a kasar mu saboda duk rashin karatu ne kaga wannan masu kamuka man masu bandit din nan wani yaro yanzu zai zo za a kama shi a ce kai haka za a baka kaza saboda yana da ilimi ne ba zai yi wannan ba doctor amma ba ilimi ba kara ba je kara ba yi karatu ba abun kenan
daga karshe idan kika je majalisa ni zaki wa arewa gaba daya musamman kin san idan aka yi magana koma bayan ilimi duk bangaren arewa da kika je akwai wannan koma baya mu ne muka fi yawan yara da ba sa makaranta
ai sosai
wani kuduri kike ganin zaki ya kawo wa da zai amfana arewa da ma jahar Niger gaba daya
sosai abinda zan kawo shine za mu yi kokarin wannan dokan da aka kafa nan ta yi tasiri daya kenan sannan kuma za mu yi kokarin mu kara kawo wani doka da duk yara masu yawo ba karatun nan a bude makarantu ma alkurani dai ne a bude in an ce mallam kana da yaranka duka kwashe su je su yi karatu so ya kamata a ce mun sa wannan dokan a ce to duk kowane yaro ma sa ganin shi a titi yana yawo lokacin makaranta baya nan a fara kama su je makaranta me yasa muka je makaranta ba gashi waya ga abin da ya kamata so ya kamata mu duba arewa sosai akan ilimin nan
amma kina ganin bukatar a ƙara gina makarantu ake nema koko a farfado da duk waɗanda zaki ga gine-ginen makarantu sun gama lalacewa
duk wanda ya gama makarantun nan da ake akwai su already za a yi kokarin ne a yi renovating ɗinta sannan a yi kokarin a kawo wanda ya kamata su yi aiki a wurin saboda classroom yana zai faɗo maka ai te kuma an ce ma mutum shi kai koyar da karatu zai dinga tsoro ne to amma aka yi yanda ya kamata yayi kyau dole za abin nan so za mu yi kokarin dukkan makarantu da ke nan da inda babu ma a sa saboda in muka shiga wurin yanzu kai kana wani ja'a ne ja'a kaza an fito da doka cewa gashi waya wane ne zaka kai ja'anka ko daya biyu ka samu ka kai ja'anka ai ka sun karu to insha Allah za mu yi kokarin idan Allah ya bamu dama muka kai wurin nan za mu yi kokarin mu yi wannan abin kuma mata da suke wurin kamar ita Hajiya din nan already tana wurin ku sannan kuma dokan sun riga sun kafa amma bai tasiri ba za mu sa ku yi kokarin ya yi tasiri saboda mu ci gaba arewa mun je baya sosai tun turan ilimin nan dan wasu makarantu kwanaki na je an ce ana so a yi meeting da ni classroom da na ce kana ce ina ta tsoro ma na ce wannan kuma abin ba zai waɗa
mana
kai rafto mana to kaga to kaga irin wayannan abubuwan kaga gansu to haka je san haka sai in fasi ne sannan kuma mu mata muna da wannan dama saboda me muna da tausayin jama'a so dole idan muka je wurin mun san abinda ya kamata ya je gida dole shi za mu kokarin mu ce kashi abinda za a yi kenan thank you so much
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
To assalamu alaikum sunana Amina Ummul Khair Ibrahim Bibi Faruk.
Na'am gashi kin samu tikitin tsayawa takarar yar majalisar wakilai a tarayyar Najeriya shekarar 2023 me zaki wa arewa musamman jihar Kano inda zaki wakilta Gezawa da Gabasawa na daban domin farfado da fannin ilimi kiwon lafiya ci gaban al'umma musamman ma mata
kamar kin shiga zuciyata kin ga abubuwan da ba da nasa a gaba kenan ilimi kiwon lafiya din da empowerment
na'am wato tallafi
yawa kinga ko makaranta na yaran nan dole fa su fara zuwa makaranta boko din shi ya kawo mu ma inda muke har yanzu muke tsawa muke magana da ke kan wannan na'urar da abin nan to in yaran ba a yi su abin nan ba kai ba su makarantar bane ba ba iyaye ba sa so bane fa akai makarantar ma kusa da yaran jidali ne yanzu a ce gaba ɗayan Kano ba duk university suke cikin birnin Kano a kasa daukan faculty guda ɗaya a ce an sakai shi local government din mu misali ta yanda muke 20 minutes ne ba daga cikin gari to kinga wannan dole ya zama abin da ɗaya daga cikin abubuwan da zan yi lafiya kuwa duk inda zamu je a duniyar nan tun kafin aji sai mun nemo inda ake yi insha Allah saboda tun annaba adamu ake haihuwa amma har yanzu kika je local government din akwai matan da za su haihu za su mutu in gane saboda kuma abin ne ba a aji harkar yanda matan za su sami idan za su sami tallafin da za su samu su yi wani ba tallafi kuwa kinga ba kawai a ce wai an ba mace 10,000 inda ta je a'a tallafin har da na ilimi ta san ma in tana da 10,000 ma ya za ta daita shi ma wani abu ne to matan mu suna masu jajircewa ne wallahi zaki ga sun je su ne a casar dawa a yi na shinkafa a yi nawa su ne cire buntu su ne duk wannan abubuwa akwai mashin da za a rinka yi a samo mashin din nan a rinka koya musu a tallafa wannan shine babban tallafin saboda wahalar mata ragu sannan kuma su rinka samun better output kin gane na
abu a fitar da abu mai tsari
ko ma sannan ma yafi yawa kin ga wajen tafi a banza irin a wurin sulfe ba ko a wurin wannan za a samu Allah dai kai mu hajja
na'am
Allah kai
to a gurguje ko daga ƙarshe zan ce kin san majalisar tarayyar Najeriya matan arewa ba su da yawa a gurin kiya zaki tabbatar idan Allah ya baki nasara a zabe ne zuwa wajen tabbatar da cewa an ji muryar matan arewa
kin ga ko shi yasa na ɗaya fitowa na ce zan yi wannan harkar da aka kirawo ne kamar yadda na faɗa a wani program da muka yi ko duk inda kika duba ko babu irin su mai sunanki ko mai sunana yawanci zaki ga matan ba wanda suka san aqidar mu da al'adar mu da addinin mu bane ba to saboda haka idan muka ji mu kuma ba zuwa mai mutuma mu kujera ba aikin da ya kai mu shi zamu yi ba dan saboda kuma saboda mutanen Najeriya kan ma dai arewan mu su gano cewa a akwai matan nan fa da za su iya aikin nan kuma duk inda muka je mu auren mu da ƴaƴan mu da surukan mu da mutuncin mu a ala ne akwai abin da ko duk a siyasar nan da ake cewa ana harma gaza ana wai akwai abu da mata mun riga mun ji alai kai ba za mu yi shi bane ba ba irin wanda matan da za a ce suna ana ganin su ko ta ina bane da mazajin da ba a sani ba duk inda zamu je a mutuncin mu zamu je da harkar da zamu yi da cikin mutuncin ta zamu to idan muka rinka yin irin wannan ko sannan kuma gashi aikin Allah ya taimake mu an je an kokoya wurare ko sai suke ga matan masu irin mazan masu ma sun fara sakin jiki matan suna fitowa amma kafin a kai nan wurin shine matsala kuma gwamnati kamata yayi ta san matan da inda suke mutum miliyan 20 ne akalla a Kano amma a kasa gaba ɗaya a je ko mana minista kwaya ɗaya a wannan jam'iyyar a ce yau APC ta ce bari ta dauko mata kwaya ɗaya ta ce a cikin Kano ne da vote da aka ba an kasa to dan Allah dan annaba a cikin mutum miliyan 20 inda akalla zaki samu mutum ke ko miliyan ɗaya ce kin samu na mata da suka karatu suka jajirce suka san ko me suke yi
na'am mun gode ƙwarai da gaskiya fara da gabatar da
sunan sunana Khadija Abdullahi Iya ni ce gubernatorial candidate din Abga
yes daga jihar
Niger
na'am menene zaki kawo wa arewa musamman jihar ki ta Niger lakari da rashin tsaro tabarbarewar ilimi da dai sauransu
yanzu kina maganan rashin tsaro kina maganan ilimi na farko rashin tsaro na riga na yi muku maganan inda zamu ya kamata a fara daga kasa ya kamata in za a yi rashin tsaro a yi mutanen da suke kaman ward level dinnan su councilors dinnan duka ya kamata a yi taking din su along ba ana ba da security vote ba me ake yi da security vote ya kamata a kafa wani committee or maybe council that zai focusing akan rashin tsaro number 1 kenan amma suna da yawa kuma na ga miki inda na faɗa ba zan faffaɗi duk abubuwan da zamu yi ba dan ni ba irin mai siyasan da take wannan ni zan yi wannan ba amma cikin shi dai number 1 inda za a fara daga kasa a fara tsaro daga kasa a fara carrying along din traditional councils
a
tafiya da sarakunan gargajiya a tafiya da hunters din a tafiya da dukkan masu aiki a kasan nan a fara da su aka fara da su sauran instruments inda za a fara da processes inda za su sai a hada su sai a yi aiki
na ilimi
number 1 ni abinda 25 local government in a public school system na ita magana da zannan cewa akwai wajen infrastructure din da makaranta akwai makarantan da yayi virus ya rupta ya fada akan wayansu students aka kashe su. Akwai kuma yaran da aka tafi da su da har yau ba dawo da su ba. Irin abubuwan da so ya zamu yi moving forward from that issues inda muke kasa da za a ce za a irin za a kawo gyaran shi. Number one ya kamata education allocation a kara
ba za mu kudaden da ake bayar
dan yanzu a United Nations abin nan in ana maganan cewa nawa ne kamata allocating ko ina duk makarantun da ake duk kasashen babba din nan da ake ciki ne suke nawa ne allocation din education na ilimi yana kaiwa har 20% yana kaiwa 25% me yasa mu aka ce namu na running between 6-7% ya kamata a kara da a nuna mahimmancin abin nan ilimi kuma a san cewa dukkan 25 local government din nan da suke cikin Niger State a tattada makarantun su kuma yaran mutanen iyayen da basu sa da su bari an sa yaran su a makaranta ba ya kamata akwai abin da za a yi da su.
Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu Binta Ibrahim a jihar Kaduna da bakwar da ta gayyato mana a filin mu na Kwalama.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zauri namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mai sauraro. Me za mu yi yau?
To mai sauraro assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit and yogurt ne. Fruit and yogurt kuma uwar gida tana buƙatar ɗan kwananta mai ɗan faɗi da za ta yanyanka a ciki. Sai kuma uwar gida tana buƙatar kayan itace. Harwayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokaci
wanda yake a lokacin ake yayin su
dan ba wani akwai yayin
ko lokacin mangwara ne da lemu
yawa wani lokacin wani abin babu
eh ko babu gwanda wani lokaci zaka ga ya kare
shi kan ma shi yafi wahalan samu eh muna da dan matsalan shi a arewa dan haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai kaman kin ga su gwanda inibi abarba ayaba lemu tufa
ayaba
akwai pear wannan mai kama da gwaiba
wannan avocado din nan da ake cin
shi a abanda shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne
to
wanda in kika yi
kalakin
ji shi yana da dan tsautar da sama haka ta kasa kaman gwaiba yana nan ne ke to shi ga shi ma duk in yana
akwai shi a lokacin
sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kaman gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far
da zama fari ne
zalla zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yanka sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema sai ta zuba idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki
sai
ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din da ya rufe shi ainihin
kayan da aka hada a cikin wannan
kayan itatuwa da ta yanka kwano banon roban ta kuma acrylic wanda
wato bowl da kuke ci
a turance yawa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta mika a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
ai a
kananan kuma zai kayatar ga yawar kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo su da tsalle tsalle
kwarai daga
kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a tattaru baki da shi za a yi buda baki da shi za a sha a kowane lokaci
kwarai
ila da rana ko da dare ba ya da wani lokaci ko
shi da wannan
kuma ga karin lafiya da gari za a samu abun amfani a jiki caji amu gode
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya Amerika yau ta canza